Wannan ita ce Adventist World Radio, gidan radio masu sauraron zuwan Yesu na biyu, muryar bege don kowa. Abin godiya ne mai sauraro, an san da cewa kana gaban akwatin radio domin sauraronmu. Maraba da zuwa. Muna da shirye-shirye masu ka'itarwa a shirin na yau, sai a yi kokari a bi mu a hankali. Muna da fili domin iyali tare da Pastor Yohana Dangana. Muna da fili na wakoki tare da kwaya na Northeast Conference daga Jos a Jihar Plateau. Muna kuma da fili na sujada tare da Pastor Haruna Bisga. Sa'annan a shirin Pastor Audu zai ba mu guziri don rayuwa. Ni ne jagoran shirin, sunana Ishaya Zakaria. Ina fata mai sauraro za a bi mu a hankali.
Mai sauraro, barkanmu da sake saduwa a wannan shiri mai albarka domin iyali. Sunana Pastor Yohana Musa Dangana. A yau shirinmu zai ɗauki kashi na biyu na Nuhu da matarsa, iyali da Allah ya zaɓa domin kawo sakewa. Abinda Allah yake so a wurin kowane iyali mu kawo sakewa. Sakewa daga abinda ke faruwa a duniya a yau. Abinda ke faruwa a duniya a yau shine ba da dadewa ba, zaka gani iyalin da suka tsaya suna rawa suna tsalle cewa yau mun yi aure, ana watsa mana kudi, an yi dafe-dafe da soye-soye, an ci. Zaka ji ana allawa dare, ana tsine-tsine, ana zage-zage. Wani lokaci a hada har sai an je police station, wani lokaci a karasa a kotu. Sakewa ne Allah ya kira mu mu kawo a iyalanmu. Salaman da muka dauka daga farko bari mu rike shi har ga karshen rayuwarmu. Amanan da muka dauko daga farko bari mu rike shi har ga karshen rayuwarmu. Da haka za mu kawo sakewa daga abin da ke faruwa a duniya a yau. Ubangiji Allah ya ce wa Nuhu ya kera jirgi saboda mutane a cikin duniya, wanda ya ji sako ya shigo ciki saboda ya samu tsira. Wannan jirgin ya dauke shekaru 120 Nuhu yana ginawa. Da ba don Nuhu ya samu karfafawa matarsa ba, matan kuma ta tsaya tare da shi ba, da wannan jirgin da bai yu ba. Ubangiji Allah ya sa matan Nuhu ta zama abin taimako a gare shi. Dama haka maganar Allah ta ce, bai kamata namiji ya zauna shi kadai ba. Allah ya ce zai masa mataimakiya mai dacewa da shi. Kuma mun ga inda wannan magana ta cika a rayuwar Nuhu da matarsa. Matan ta zama abin taimako mai dacewa, ta karfafa shi. Da wata mata ne yau za ta kwashe kayanta ta rabu da mijinta. Kana wahalar banza, kudin da ya kamata mu ci mu sha mu yi wa juna sutura, mu gina gida, mu kai yara makaranta, ka dauka kana sayan katako, ka dauka kana sayan kusa, ka dauka kana yin hayan kafintoci, wai Allah ya ce ka gina jirgi. Kuma a lokacin ba taba ganin ruwa ba. Ba taba ma ganin irin wannan jirgin ba. To ba ruwa ma balle a ce za a yi jirgi, jirgin zai bi ina ne? Amma matan ta zauna tare da shi, ta lura da shi, kullum ta dafa abinci ta kawo masa wurin aikin, kullum ta raka shi zuwa neman kafintoci domin gina jirgi. Matan ba ta karaya ba. Da a yau ne waɗansu mata za su rabu da mazansu. Ubangiji Allah ya lura da taimakon da matan Nuhu ta kawo masa, ya kuma albarkace ta, ya yi masu alkawari. A cikin littafin farawa sura 6 aya 18, littafin farawa sura 6 aya 18 ya ce, amma zan tsaida alkawali na da kai, zaka shiga cikin jirgi kuma da kai da ƴaƴanka da matarka da matayen ƴaƴanka tare da kai. In ba domin matan ta goyi bayansa ba, za a ce ya dauke ta zuwa cikin jirgi? Babu. In ba don ƴaƴansa sun ji kwaisuwan ubansu ba, za a kai su cikin jirgi? Babu. kazalika matan ƴaƴansu. Litafin mai tsarki ya ambaci matar Nuhu a wurare daban-daban a cikin litafin farawa, inda muka karanta yanzu an ce ma Nuhu ya kai matansa cikin jirgi. A cikin farawa sura 7 aya 1 da aya 7 ya ce, kuma Ubangiji ya ce ma Nuhu, ka zo da kai da dukan gidanka cikin jirgi, gama kai ne na ganka mai adalci a gabana a cikin wannan zamani. Aya 7 ya ce, Nuhu kuma ya shiga duk da ‘ya’yansa da mata tasa da matayen ‘ya’yansa tare da shi cikin jirgi saboda ruwar tufana. An ambaci Nuhu da matarsa sau uku a cikin litafin farawa. Litafin farawa sura 6:18 ya ce ma Nuhu, ka shigo da matarka. Sura 7 aya 1 da 7 ya ce, ka shigo da matarka. Idan mun karanta 13 aya 8 da aya 15 da aya 16 da aya 18, haka nan ne litafin mai tsarki ya ci gaba yana ambaton Nuhu da matarsa da ‘ya’yansa da matan ‘ya’yansa. Matan Nuhu ta shiga cikin jirgi tare da shi. Yana da wuya yau a ce kowane mace ta zama mai taimakon mijinta, ko kuma kowane miji ya zama mai taimakon matarsa. Yana da wuya, sai dai ka ji faɗa. Wannan ya ce abinda kana so ka yi, ka yi ba ruwana. Wannan ya ce abinda kina so ki yi, ki yi ba ruwana. Ko kuma iyali suna wannan hannu, yara suna wancan hannu. Za ka ga yara suna shan taba, suna shan wiwi, suna shaye-shaye, ba su damu da maganan bin Allah ba. Iyaye kuma sun dukufa ga bin Allah. Ko kuma mata tana bin Allah, miji baya bin Allah. Ko miji na bin Allah, mata ba ta bin Allah. Amma a Nuhu, a rayuwar Nuhu da matarsa, dukansu sun haɗa hannu, har ma da matan ‘ya’yansu. Amma a yau wani zai ce, ai ni ne da matana ba ruwana da babana. Da zaran an yi aure a rabu da iyaye, mata ma haka in suka zo suna aure da ‘ya’yansu, ba sa ba ma iyaye mazansu girma, ba sa ma girmama su, ba sa ma dafa abinci su ba su, ba sa ma zuwa su gaishe su, sai dai faɗace-faɗace. Wai kin rasa wanda za ki faɗa da shi, sai dai baban mijinki. Wannan abin takaice ne a duniyan nan. Shi ya sa litafin mai tsarki ya ce, Nuhu da matarsa, Allah ya ce da su su shigo cikin jirgi domin su biyun nan sun dace. Ba ma haka ba da ‘ya’yansu, ba ma nan kaɗai ba da matan ‘ya’yansu. Sun rayu tare, sun yadda da Allah tare, sun yi ma Allah biyayya tare, sun gina jirgi tare, sun shiga cikin jirgi tare, sun kuma tsira tare. ‘Yan uwana maza da mata, wani sakewa ne muke kawowa yau a cikin iyalanmu? Ko kuma muna yin abin da ana yi ne a duniya? Abin da kaga makwabcinka na yi, shine kai ma kana so ka yi. Yanda kaga wani na rike da matarsa, haka ne kai ma kana so ka rike matarka. In kaga wani ya ci amanan matan shi, kai ma ka kwaikwaya. In yara ma ba su ji ba, to menene zai faru a rayuwarmu a yau? Da mu da ‘ya’yanmu za mu hallaka, da mu da matanmu za mu hallaka. Bari mu kasance iyali wanda za mu kawo sakewa a cikin rayuwarmu a yau. Allah shi albarkace mu. Za mu yi addu’a domin ‘ya’ya, domin matansu, domin iyaye, domin matansu. Allah ya haɗa mu da mu da matanmu da ‘ya’yanmu da yaran ‘ya’yanmu mu tsira tare kamar yadda Nuhu ya tsira tare da nasa iyali. Ya Ubangiji Allahnmu mai girma wanda ke cikin sama, mun gode maka da ka haɗa mu aure da matanmu da mazanmu. Mun gode maka da ka ba mu yara, ka ba ma yaranmu mata. Muna roƙonka ka haɗa mu zama iyali ɗaya. Mu zama masu yi maka ibada tare, mu zama masu jin maganarka tare, mu zama masu ban gaskiya zuwa gare ka tare, domin ranar tashin kiyama za mu tsira tare. Ka albarkace mu a cikin sunan Yesu mai cetonmu. Amin.
Adventist World Radio.
Idan kana da tambaya akan shirin da ka fito sauraro, za ka iya tura mana da email. Adireshin email namu shi ne awrnigeria@yahoo.com, awrnigeria@yahoo.com. Za a kuma iya tura mana da sako a shafinmu na Facebook. adireshin Facebook namu shine AWR Sashin Hausa, AWR Sashin Hausa. Mai sauraro sai mun gan sakonka. Zamu saurari kwaya na Northeast Conference na Seventh-day Adventist Church a Bukuru Jos Jihar Plateau bayan nan Pastor Haruna Bisga zai biyo baya da fili don sujada. Mai sauraro kar a yi nisa da akwatin radio.
Mai sauraro barkanka da saduwar mu a wannan lokaci za mu dauko binciken mu yau daga littafin Luka sura 10 aya 38 za mu dangana zuwa 42 karatun na cewa ana nan suna cikin tafiyar su Ya shiga wani ƙauye wata mace kuwa sunanta Matta ta karbe shi cikin gidanta tana da yar uwa ana ce da ita Maryamu wadda takan zauna a wurin kafafun Ubangiji tana jin magana ta sa amma Matta ta damu saboda yawan hidima ta zo gurin sa ta ce Ubangiji Ko baka kula ba yar uwata ta bar ni in yi hidima ni kadai sai ka ce mata ta taimake ni amma Ubangiji ya amsa ya ce mata Matta kin damu kina wahala kuma akan abu da yawa amma bukata daya ce gama Maryamu ta zabi rabo mai kyau ba kuwa za a amshe mata ba kan maganar mu na cewa domin abinci kawai mu yi addu'a Allah mai sama ka taimake mu bisa wannan aya da muka karanta ka yadda mu gane ta sosai domin daukakan sunanka albarkaci Yesu almasihu mai ceton mu amin abinci kawai wannan karatu yana dauke da labari ne na Yesu almasihu a lokacin da yake duniya yana aikin wa'azi yana bi wurare birane da kauyuka rannan sai ya samu kansa a kauyen su Maryamu Sa'annan ya je shi gidan Maryamu kuwa ta zo ta zauna a kafafuwan Yesu tana jin koyarwar da ya zo da shi babu abin da ya dauki hankalinta in ba koyarwar da Yesu almasihu ke yi ba yar uwarta kuwa Matta hankalinta na wajen hidiman abinci. Ta ɗauki lokaci gaba ɗaya tana hidiman abinci. Bata zo ba domin ta ji saƙon da Almasihu ke tafi da shi. Abinda ma ya zo zuciyanta shine, ta je gurin Almasihu Yesu, ta ce, "To ni kam, yar uwata Maryamu ta banni da hidima ni kaɗai, nayi wannan, Almasihu ka gaya mata mana, ta taso daga jinka, ta zo ta taya ni hidima." Yesu Almasihu ya ce da mata, Mata, ayya, kin damu kanki kan abu da yawa, abu guda ne kawai mai amfani, Maryamu ta zaɓi rabo mai kyau, ba kuwa mai amshe mata. Mata, hankalinki dunna wajen abinci ne, Maryamu kuma hankalinta na wajen sauraron kalmar Allah. Ai kuwa, Maryamu ta zaɓi rabo mai kyau, mai sauraro, wataƙila kai ma kamar mata ne, hankalinka duka yana kan zancen neman abinci. Gari ya waye, ba ka da lokacin addu’a, ina za ka zani neman abinci. Ka je can da rana ba addu’a, da yamma ba addu’a, me kake yi, ina neman abinci. Ka dawo gida, babu abin da ke gabanka, illa a kawo abinci, an kawo abinci ka ci, sai bacci, babu addu’a. Gari ya sake wayewa, ka tashi babu zarafi domin addu’a, ina za ka zan je neman abinci. Mai sauraro, wannan abinci fa mai lallacewa ne. Abincin da Almasihu ke bayarwa yana ba da dawwammamen abinci, wato kalmar rai. Sauraron kalmar Almasihu tabkar sauraron rai ne. Mai sauraro, wataƙila ka zarme cikin wannan yanayi, ba ka da lokacin addu’a. ‘Yar’uwa mai sauraro, wataƙila ke ce kika zarme cikin irin wannan yanayi na abin tausayi, domin wannan rayuwa ce ta tausayi. Yaya za a yi mai bin Allah ba shi da lokacin sauraro daga kalmar Allah, ba shi da lokaci don binciken maganar Allah daga neman abinci sai neman abinci? In an tashi da safe hankalinki na wajen abincinki, mai yiwuwa kina abincin sayarwa ne? Damuwanki kawai ki ga cewar a kin gama kin je kasuwa, saboda kada rabonki ya wuce ki, kin manta cewa mai ba da sa’a shi ne wannan da kika kyale shi a gida? Mai sauraro, samu lokaci ka yi bimbini cikin magana Allah, ka nemi Allah tukuna na fari kafin duk wani abin da za ka yi, sannan ka ga nasarar shi. Ko ka san abin da ya sa kana nema shekara da shekaru, amma babu abin da ya shiga hannunka? Ko kin san abin da ya sa in ba talauci ba abin da kike gani a cikin kasuwancin nan nakin, maimakon a ce kai yau kin riga kin tara abin da ki tara, amma kullum keke nan hannu banza? Tana iya yiwuwa, saboda duk lokacin kikin banda shi ne wajen zancen abinci kawai, neman abinci kawai, baki damu da neman Allah ba da fari. ‘Yar’uwata mai sauraro, ko za ki yi amfani da wannan lokaci ya zama lokaci na kawo canji kuma mai amfani? Idan kina so ki fara ko daga yau, ni zan iya taya ki da addu’a, zan iya taya ka da addu’a. Mai sauraro, ka samu lokaci da farko ka tattauna cikin maganar Allah, yi addu’a, yi taɗi da Allah, shi ne zai ba ka sa’a, shi ne zai ba ki sa’a bisa wannan sana’a naki na abinci, ko wannan sana’a naka na neman abinci. Amma ɗaukan dukan lokaci kana hidiman ka na neman abinci ba shine zai sa abincin ya samu ba mai sauraro sai dai ya sa abincin ya dada yin nesa da kai domin baka fara da abincin ruhaniya ba mai sauraro wannan asara har ina idan ka yarda zamu yi addu'a mai sauraro domin ubangiji ya canza mu ya ubangijinmu Allah mun yi maka godiya domin dama da ka bamu muji mun gane inda muke kasawa ubangiji ka agaza mana kai mana taimako ya kasance daga nan gaba ya kasance kai ne kan gaba bisa dukan abin da zamu yi sai mun samu sadarwa da kai tukunna kafin mu ci gaba da dukan wani hidima da zamu yi a taka kadai ne hidiman mu zai kasance da amfani da albarka ya ubangijinmu Allah ka canza mu ka iyar mana abinda bamu iya ba ka yafi dukan zunubai da muka riga mun yi wannan roko tare da godiya da tabbacin zaka sarrafa mu zama kayan aiki cikin hannunka albarkacin Yesu Almasihu mai ceton mu amin
Idan kana da ilimin iya karatu da rubutu to kai mai albarka ne bari in baka wani magana mai ban mamaki akwai wani masani da yace idan kana da littafi mai kyau da kake karantawa to darajar wannan littafin yafi na kuɗi da kake da shi a banki zuciyar kowane mutum makami ne da Allah ya bashi domin ya gina rayuwarsa ya kuma gina rayuwar waɗanda suke kewaye da shi irin abin da kake karantawa a cikin rayuwarka a kullum wato irin karatun da kake yi zai iya taimakawa ka samu kai girma ka samu amfani sosai a cikin rayuwarka idan kana so ka samu ci gaba a cikin rayuwarka to babu yadda zaka yi idan ba ka shuka tunani mai kyau bayanai masu kyau da kuma ilimi mai kyau a cikin zuciyarka ba domin zuciyarka kamar gona take idan kai shuka mai kyau zaka samu amfani mai kyau ai abin da yasa kake ganin wasu mutane masu ilimi suna kokari suna taimakawa wasu suna rayuwa mai kyau domin sun shuka abu ne mai kyau a cikin rayuwarsu idan ma baka iya karatu ba kana iya kiran wani ka samu littafi mai kyau ka zauna ya karanta maka wannan rayuwa ne mai kyau idan ko kai haka zaka karu sosai akwai littattafai da dama koko takardu da yawa da muke da su a cikin duniya akwai mujallu kuma da muke da su zaka lura cewa wani ya dauki mujallar da ba ta da amfani illa tana magana ne akan rayuwa mara kyau gulme-gulme koko ka ji ana fasikanci da sauransu to idan ko kana shuka irin wannan tunani a cikin zuciyarka to abin da zai fito rubabbe ne idan ka iya karatu da rubutu mai sauraro kamar yadda na ambata ya kamata ka maida hankali ka nemi littattafai masu kyau ka nemi takardu masu kyau ka karanta duk kudin da ka kashe akan takarda da zaka karanta a rayuwarka ba hasara bane domin ka zuba jari ne a cikin zuciyarka ka zuba jari ne a cikin rayuwarka ka zuba jari ne a cikin rayuwar ƴaƴanka da iyalinka domin ci gaban su a gaba amfanin takarda ita ce idan ka dauke ta ka karanta ta za ka ga cewa tana cike ne da hikima da bayanai da wasu suka rubuta idan ko kana so kai tarayya da wasu jarumai da wasu manya-manyan mutane masana to ba lallai sai ka gansu fuska da fuska ba idan ka karanta littafin da suka rubuta to zaka iya koyi daga cikin rayuwarsu zaka samu nasarorin da su suka samu irin kurakurai da suka yi kuma zaka guje musu ka tuna jikinka yana kunshe da abu ne da kake ci haka ma tunaninka yana kunshe ne da abin da ka sa a cikin sa ya kamata ka maida hankali ka tanadi kuɗi domin ka nemi takardu masu kyau da zaka karanta idan ka sayi takarda ba hasara kai ba ka zuba jari ne a cikin rayuwarka kar ka ce ni tsoho ne kar ka ce ni yaro ne kar ka ce ni talaka ne kar ka ce ba zan iya koyon wani abu daga cikin wani littafi a yau ba a'a wannan ba daidai bane ka nema a karanta maka idan baka iya karatu ba idan ko ka iya karatu ka nema ka karanta da kanka idan ko ka karanta zaka samu hikima zaka samu ginuwa a rayuwarka har mutane za su yi mamakin ka wannan sako ya fito ne daga Habu Dawaki sa'annan ni Malam Audu na karanta
Idan Iya abinda ya sauka kenan a shirin na yau. Mai sauraro ina fata an samu karfafawa, an samu ginuwa a ruhaniya. Idan kana da tambaya, karin bayani ko wata ra'ayi, sai a rubuta mana a tura zuwa ga adireshin email namu awrnigeria@yahoo.com awrnigeria@yahoo.com. Mai sauraro, muka yin farin ciki mu ga sakon mai sauraro, don haka muna jiran mu gan taka. Ina godiya zuwa gare ka da rubuto mana, muna kuma gode maka da kasancewa tare da mu. Muna fata ana samun ginuwa a ruhaniya da kuma ta jiki. Ina kuma nuna godiya zuwa ga ƴan uwa da abokan arziki da suka tallafa a shirin, kamar shi Pastor Haruna Bisga, Pastor Audu da kuma Pastor Yohana Dangana. Duka muna cewa Ubangiji ya ci gaba yana muku albarka. A madadina da sauran abokan aikina a nan, kamar Omolayo Olushola Jagede da kuma Eze Elewemci, ba zan manta da Pastor Ibrahim Ishaku Gyangba, ni ne Ishaya na shirya na kuma gabatar da shirin. Ina cewa mai sauraro, ‘ya’yan zaki sukan rasa, sukan ji yunwa, amma waɗanda suke bidan Ubangiji ba za su rasa kowane abu mai kyau ba. Mai sauraro, kada a manta da muhimmanci addu’a tare da iyali.